الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدرسة سادوا اليوم شاشدة دوات الجماد الأولى duku daya da 1444 ta hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma daidai da wani 10 ga watan Disamba 2022. Za mu ci gaba da karatun tafsiri kamar da muka saba, da ba manta ba, muna cikin suratul Qasas. Mun karanta daga farkon sura har zuwa aya ta 50. Saboda haka yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga aya ta 51 عند الله سبحانه وتعالى يناشمنا ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به مؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مؤمنين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم
Allah subhanahu wa ta'ala yana ce mana walaqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadhakkaru. Allah ce hakika mun saukar musu da alqur'ani guntu la'allahum yatadhakkaru, da tsammani da fata za su wa'azantu. Wannan Allah subhanahu wa ta'ala yana bayyana mana dalilin da yasa ya saukar da alqur'ani guntu, ba saukar da alqur'ani jumlatan wahida a dunkule lokaci daya ba, an saukar da shi ne ayoyi kadan. Dalilin da yasa la'allahum yatadhakkarun, domin su dauki wa'azi. Saboda su kafirai sun kasance suna cewa laula nuzila alayhi alqur'anu jumlatan wahida, me yasa ba za a sauka masa da alqur'ani a dunkule jumla guda daya ba. Allah a san suratul furqan allati kadhalika linuthabbita bihi fu'adak, allati mun haka ne domin mu tabbatar da zuciyanka. Kuma manzo Allah duk sanda ya shiga cikin damuwa, idan ayoyin alqur'ani suka sauka masa sai ya samu nasuwa. To haka nan, banda cewa yana samun nasuwa, to saukar da shi guntu shi ma yana da amfani ga al'umma, da haka za su fahimce ta, za su iya yin aiki da shi a hankali a hankali, a maimakon sai an saukar da shi lokaci daya da dukkan umurni a ciki daya, a lokaci daya ba za su iya aiki da shi ba a lokaci daya. To wannan shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alladhina ataynahumul kitab, Allah ya ce wadanda muka ba su littafi min qablihi gabani samana gabani alqur'ani, su ahlul kitab dinan yahudawa da nasara, wadanda muka ba su littafi gabani sa hum bihi yu'minun, su masu imani ne da shi. Mana daga cikin ahlul kitab akwai wanda suka musulunta, ina fata mun gane, daga cikin yahudawa akwai wanda suka musulunta, daga cikin nasara akwai wanda suka musulunta. Allah ta'ala wadannan wa idza yutla alaihi, idan aka karanta musu alqur'ani qalu, sai su ce amanna bi innahu alhaqqu min rabbina, sai su ce amanna bi mu mun imani da shi innahu alhaqqu min rabbina, lallai shi wannan alqur'ani gaskiya ne daga ubangijinmu. Inna kunna min qablihi muslimin, mun kasance tun gabaninsa mun kasance musulmai, mun kasance masu mika wuya. mana fi imani da annabawansu kuma fi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To saboda wannan Allah ce ulaika yu'tauna ajrahum marratayn, irin waɗannan mutane waɗancan waɗanda suka yi imani da annabawansu sannan kuma suka zo suka yi imani da annabi Muhammad, Allah ce ulaika yu'tauna ajrahum marratayn, waɗancan za a ba su ladansu su biyu. Me yasa za a ba su ladansu biyu? Yace bima sababu, saboda hakurin da suka yi, tun da sun yi imani da annabinsu sannan suka zo suka yi imani da annabi Muhammad, sai zama to suna da ladan iman da suka yi da annabinsu, suna da ladan da suka yi da annabi Muhammad, sai zama to suna da lada guda biyu kenan. Ina ba ta magana. Allah ce wayadra'una bil hasanati as-sayyi'a, sannan kuma Allah ce suna kawar da mumuna aiki da kikkiawan aiki. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, sannan kuma daga abinda muka azurta su su masu ciyarwa ne. Na'am. Hadisi ya tabbata daga Abu Musa al-Ash'ari, ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatatun yu'tauna ajrahum marratayn, manzo Allah ya ce akwai wasu mutane uku wanda ana ba su ladansu su biyu. Su wane ne waɗannan mutane uku? Na farko ya ce rajulun min ahli al-kitab amana bi nabihi thumma amana bi, mutum da ya daga cikin ahli al-kitab wanda ya yi imani da annabinsa sannan kuma ya sake imani da ni, irin wannan zai samu lada guda biyu. Ya ce wa abdun mamlukun adda haqqa Allahi wa haqqa mawalihi, haka na kuma bawa wanda ya ba da haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala a kansa sannan kuma ya sake ba da haƙƙin iyaye gidansa. Ina ba ta mun gane, irin wannan bawan shi ma yana da lada biyu. Saboda me? Ya bi umurnin Allah, ya yi iman da Allah, yana salloli, yana duk wani bauta ga Allah yana yi, sannan kuma bai toye haƙƙin mai gidansa a kansa ba, yana bada haƙƙin mai gidansa. To wannan yana ladan bauta da yi zuwa ga Allah, yana ladan hidima kuma da yake wa mai gidansa. Sannan na uku ya ce wa rajulun kanat lahu amatun fa addabaha fa ahsana tadibaha thumma ataqaha fa tazawwajaha. Zai ce sai mutum kuma wanda ya kasance akwai baiwa kuyanga karkashinsa, fa addabaha, sai ya mata tarbiya, fa ahsana tadibaha, ya kyautata tarbiyanta, thumma a'takaha, sannan kuma bayan nan sai ya yanta da ita, fa tazawwajaha, sannan kuma ya sake aurar da ita, kuma ya aure ta. Ina wata magana, ya yanta da ita sannan kuma ya aure ta, kagan ya karrama ta su biyu kenan. Ko ba ka wane yankin da ya bata ya karrama ta, sannan kuma auren da aurenta da yayi kuma ya sake karrama ta da wannan, kuma sai zama to saboda haka yana da lada biyu shi ma. Saboda haka wannan yana nuna falalan ahlul kitab, wadanda suka yi imani da annabi su suka zo kuma suka garbi addini musulunci, suna da falala a idon shari'a. Wannan ya ke banta ne ga ahlul kitab kawai, amma idan mutum mushriki ne, misali mai bautan gumaka ne, misali baya mai addinin ahlul kitab, irin wannan idan ya musulunta to yana da lada daya ne, ba zai samu lada biyu ba. Ina ba ta mu gani. Sai yasa a wani hadisi kuma manzo Allah ya ce man aslama min ahli kitabain falahu ajruhu marratayn, yace wa lahu ma lana wa alayhi ma alaina, yace duk wanda ya musulunta daga cikin ahlul kitabain, mana yahudawa da nasara, to yana da ladansa su biyu. Sannan kuma yace wa lahu ma lana, yana da haƙƙi da mu ma muke da shi a addinin musulunci. Wa alaihi ma alaina, sannan duk wani abun da yake wajibi a kanmu to shi ma tun da ya musulunta wannan abu ya zamanto wajibi a kansa. Sannan kuma zan ce wa man aslama min al-mushrikin fa falahu ajruhu wa lahu ma lana wa alaihi ma alaina, duk wanda ya musulunta daga cikin mushrikai to wannan yana da ladansa. Annabi manzo Allah bai ce marratayn ba, yana da ladansa kawai. Sannan kuma duk wani abun haƙƙi da muke da shi a musulunci shi ma yana da shi, duk wani abun da yake wajibi a kanmu a musulunci shi ma wannan abun ya zamanto wajibi a kansa. Saboda haka yana da kyau ahlul kitab su karɓi musulunci saboda su samu wannan falalan guda biyu. Na'am. Dalle dai har waya daga cikin sifofin su yace yadra'una bil hasanati as-sayyi'a, suna kawar da mummunan aiki da kyakkyawan aiki. Me ake nufi da haka? Wasu malamai suka ce abin da ake nufi da haka shi ne wato idan suka aikata laifi suna bi bayan shi da kyakkyawan aiki. ina ba ta magana kamar da manzo da yake ce da fadai wa asdi al-sayyada al-hasanata tambuma ko ba ka bane idan kai mamuna aiki ka bin shi da kikkiawan aiki wannan kikkiawan aikin zai goge laifin mamuna aiki da ka aikata wasu malan fasu ka ce abin da ake nufi da wannan shine ma'ana idan ka cutar da su ta magana mara kyau su kuma sai su mar maka da amsa da magana mai kyau ma'ana ba su rama cuta da cuta idan an cutar da su sai su rama da kyautatawa ina fata mun ga wannan shine yadrauna bil hasanati as-sayyi'a sannan kuma ma razaqnahum yunfiqun sannan daga abin da muka azurta su suna ciyarwa suna bada zakka suna bada sadaka suna duk wani abu da ya shafi ciyarwa a jin musulmi Allah ce kare kuma akan sibobin wa idza sami'u al-lagwa idan suka ji maganan banza a'rabu anhu sai su kawo da kai daga gare shi wa qalu sai su ce kuma su ce lana a'maluna muna da sakamakon aikin mu muna da sakamakon ayyukan mu wa lakum a'malukum kuma kuna da sakamakon ayyukan ku salamun alaikum aminci ya tabbata gare ku la nabtagi al-jahili ba ruwan mu da wawaye mutane ba ruwan mu da jahili saboda haka wannan da wannan ne wasu malamai suke karfafa magana na biyu cewa idan an kai muku magana mara kyau suna rama da magana mai kyau kuma Allah ya tawaida sami'u lagwa a'radu anhu ina fata mun gani idan suka ji maganar maza sai su kawar da kai daga gare shi saboda haka ba su kamar da Allah kuma sai ya isi fata mu mai ibadu rahman wa idza khatabahum jahiluna qalu salama shine ina fata mun gani shine salamun alaikum la nabtagi aljannah wasu malamai suna cewa wannan ya sauka ne a lokacin da an-najashi ya turo wasu daga habasha su zo su bincike akan lamarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina fata mun gani bayan hijiran farko da aka yi zuwa ga habasha najashi ya bada izini sahabbai da suka hijira zuwa habasha su zauna gare shi don ya kara samu labarin annabi sai ya turo wasu zuwa makka su zo su sake tattauna da annabi su sake bibiyan labarinsa da suka zo sai manzo Allah ya karanta musu ayoyin alqur'ani manzo in zo sami manzo Allah ne a kawa suka sami shi suka tattauna da shi manzo Allah ya karanta musu ayoyin alqur'ani nan da nan kuma suka jinga zubar da hawaye kuma suka musulunta ina wata magana da suka musulunta za su tashi za su koma Habasha Abu Jahal yana wuri sai je same su yace ni ban ma taba gani wawaye mutane irin ku ba ban taba gani mutanen da ba su iya aiwatar da sakon da aka ba su kaman ku ba an tura ku ku zo ku yi bincike ba su ma karbi sako ku koma ku je ku ba da report nan na bincike da kuka yi ba ku yi ba nan da na kun karbi musulunci in ma karbi ku koma wurin wanda ya turo ku ko wani irin tawaga ne haka ina ba za mu gani shi ne mutane suka ce masa lana a'maluna wa lahum a'malu ka bar mu muna da sakamakon aikin mu kai magana za ku kuma kuna sakamakon aikin ku ina ba za mu gani salamu alaikum la nabtagi jahilin ba ruwan mu da ku ina fata mun gani na'am
innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin wa qalu inna tabi'a al-huda ma'aka tahaffaf min ardina أولم يمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا كبيرا ولكن أكثرهم لا يعلمون.
نعم لكنكم ما شاء الله سبحانه وتعالى شيء منا إنك لا تهدي من أحببت. الله كذا من ذا الله إنك لا تهدي من أحببت. للكي بذاك هي شريعة وند كسوبة ولكن الله يهدي من يشاء سيد الله سبحانه وتعالى شيء يكي شريع دا وانده يقدامه وهو أعلم بالمهتدين وما شيء ما في سني بما يدا ما تشريوا وانا آية دعوة دا كتما لما تشير استجا كان شواء يا سوكاني تا سوكاني لو كتين دا منزا الله يتاك وكري يا مسلسة دا مفلسة أبو طالب لو كتين دا جانا تكرش النافية يا زو دب دا متوى منزا الله يشيبوا آية شغا داكين فا ya tarar da su Abu Jahal da wasu manyan Qurayshawa wurin manzo Allah yace ma baffansa yace ya am qul la ilaha illallah ya kai baffa na kace la ilaha illallah yace kalimatan uhadu laka biha inda Allah wace kalma ce wanda zan kafa maka hujja da shi a gaban Allah. Ina ba ta mugane kace la ilaha illallah, yana fada mata wannan su a hujja, kuma suna ce masa a targaba amilata Abdul Muttalib, yanzu kuma za ka kyale addinin Abdul Muttalib addinin kakanmu. Manzo da ya saki maimaita masa, su ma su saki maimaita masa maganar su. Haka manzo da yayi sai da shi daga baya shi kansa Abu Talib yace shi yana kan addinin Abdul Muttalib. To haka akan wannan addini ya rasu sai manzo da yake to la astaghfiranna laka ma lam unha anka, manzo da ce zan ci gaba da roƙa maka gafara matuƙa ba hana ni ba. Shin Allah subhanahu wataala ya sauka masa da aya a cikin suratul tauba da kuma wannan aya aya cikin suratul tauba. Allah subhanahu wataala ce ma kana lin nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu ulul qurba Allah ce bai kamata bai dace da manzo da annabi da kuma wanda suka yi imani su roƙa ma mushrikai gafara ba, ko da kuma mushrikai dangin su ne na kusa. Sannan kuma Allah ya sauka da wannan musamman game da Abu Talib, sai baka isa ka shirar da wanda ka so ba, sai dai Allah shi ke shirar da wanda ya ganda ma. Shirya yana hannu Allah subhanahu wataala. Manzo Allah iya aikin sa shine nuna ma mutum hanya. Ina ba ta magana shine mana wa innaka la tahdi ila siratul mustaqim, lalle kana shirya kai mai shiryawa ne zuwa ga tafarkiya madadi, mana kana nuna ma mutane hanya kace wannan shine hanyar daidai. Ina ba ta magana amma ka kimsa shirya cikin zuciyar mutum wannan yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala. Kai sai kuma Allah ya ce mana wa qawlu, su Quraishawa kuma suka ce innattabi'ul huda ma'aka, Quraishawa suka ce idan muka bi shiriya tare da kai nutakhaffaf min ardina, to za fizge mu daga kasanmu. Abin da suka nufi haka shine suna cewa da manzo Allah addun da yasa mu ba za mu yabi addinin ka ba, shine idan muka imani muka bi addinin ka, to sauran kabilu da suke kewaye da mu, sauran kabilun larabawa da suke kewaye da mu za su fara yakan mu, za su yake mu, za mu zamanto abun yaki, za su yi kace kace da mu, za su tarwa sai mu a cikin garin mu. Dan haka ba ma so mu shigar da kanmu a cikin adawa da yaki tare da sauran kabilun larabawa, saboda ba sa son ka. To haka idan muka bi ka kenan mun shigar da kanmu a cikin wani yaki wanda ba mu da bukatun shi. To wannan shi yasa ba za mu yi imani da kai ba. Ina ba za mu gane wannan shine magana uzuri su ga manzo Allah. Shine Allah ya ba su amsa. Allah ya ce awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay rizqan min laduna walakin aktharuhum la ya'lamun. Allah ya ce awalam yakul awalam numakkil lahum haraman, ashe bamu ba su iko mallakan harami ba? Aminan muka mada harami amitacce. Yujba ilayhi thamaratu kulli shay, ana kawo ayan itacen na kowane iri. Rizqan min laduna, wannan kuma arziki ne daga wurin mu. Ba Allah subhanahu wataala ya ba su aminci a Makka ba, duk da cewa suna kafirci? Abraha sarkin Habasha ya taso da rundunansa akan jiwa, ko yazo zai rushe Kaaba, Allah ya ba shi iko yayi? Inda Allah subhanahu wataala ya bar su da karfin su, za su yi tinkaran shi? Ba su yi ba, ko ba ga wani. Allah ya halakar da Abraha da rundunansa, kuma Allah ya sa Makka garin harami akwai aminci a ciki, ana yaki a saura a kewaye da su, amma kuma su suna cikin aminci. Ina fata mun gani. A wani wuri Allah ya ce awalam yara anna ja'alna haraman aminan, yace wa yutakhattafu nasu min hawli, ko ba ka bane afbil batil yu'minuna wa bi ni'mati llahi yakfurun. Saboda haka idan har suna cikin kafirci, duk da haka Allah subhanahu wataala ya ba su aminci a cikin garin Makka, idan suka yi imani shine Allah kuma zai bari a tarwa da su. Ai idan suka yi imani lokacin ne ma Allah zai kare su, ko ba ka bane. Sannan kuma Allah subhanahu wataala ya sa suna yin tafiya a cikin aminci, ko ba ka bane. Su yi tafiya daga Makka su je Sham, su sayo kayan abinci a kawo, duk ga su dai ba su noma, amma fa duk abin da suke bukata na kayan abinci ana kawo musu. Shine yujba ilayhi thamaratu kulli shay, idan Allah bai bada aminci ba za su samu wannan. To shi yasa Allah ya ce fa liya'budu rabb hadha albayt, ko ba ka bane, alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Wannan shine ina fatan gane Allah ya ba su aminci sannan kuma ya ciyar da su saboda haka wannan magana cewa idan suka bi annabi suna tsoro sauran ka zuwa za su yake su wannan ba uzuri bane ina fatan gane ba uzuri bane idan Allah ya kiyaye su suna din kafirci to in suka musulunta a lokacin ma Allah zai kara ba su kiyayewa kuma abun takaici irin wannan uzuri shine uzurin da shugabannin musulunci da shugabannin Laraba suke bada har wayo ina wata magana duk sanda ka gan ka samu wata kasa daga cikin majalisar Laraba wanda ba su yin ba su yi aiki da shari'a ba su yin hukunci da shari'a yanda shari'a take ko wani kasa daga kan kana cewa shugabannin musulmai a zo a yi abin da shari'a take su sai a za ka gan dalilin su shine me abokanan zaman mu ba za su jari ba ko ba ka bane za su ce nasara ko yahuda da muke tare da su ba za su so ba su manyan kafashin larabawa yanzu na waɗanda su ba sa yi aiki da shari'a me ya tsoron su suna ganin za a sa musu lakabi yan ta'adda ne za a sa musu lakabi a ce su kaza ne saboda tsoron wannan sai su ke aiki da shari'a the same irin uzuri da Qurayshawa suka ba manzo sallallahu alaihi wasallam saboda ka su ma yanzu irin wannan amsa shine za mu ba su ina fata mun gane inda Allah subhanahu wataala zai iya kare garin Makka su mutane suna kafirci to idan suka musulunta lokacin Allah zai ba su kariya idan su ma yanzu nan suna nan a haka yanzu nan Allah ya bar su akan mulkin su Allah ya kare su idan suka zo suka aiwatar da hukuncin shari'a a lokacin ne ma Allah subhanahu wataala zai kara tabbatar da mulkin su ina fata mun gane saboda haka wannan ba uzuri bane kawai alama ce ta rauni imani a gare mu kuma da kuma shari'a ita addu'a Allah subhanahu wataala ya karfafa musulunci da musulmi na'am shi yasa Allah ya ce walakin aktharuhum la ya'lamun sai da yawa daga cikin su ba su sani ba ko ba su san ikon Allah subhanahu wataala ba na'am sallati
wa kam ahlakna min qaryatin basirat ma'ishataha fa tilka masakinuhum lam كَمِنْ بَعْدٍ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى
wa ahluha wa alim nam alati wa kam ahlakna min qaryatin basirat ma'ishataha alati nawane daga cikin alqaryu wanda muka halakar da su basirat ma'ishataha sun butulce rayuwar su eh Allah subhanahu wa ta'ala yayi musu ni'ima amma kuma basirat sai suka yi butulci wasu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da nimomi da yayi musu ba sakamakon haka kuma ya Allah subhanahu wataala ya halakar da su Allah ce fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila Allah ce to ga gidajen su can ba sake zauna a cikin su ba bayan su sai dai kadan su ma Qurayshawa suna gane idan za su yi tafiya suna wucewa ta garuruwan da aka halakar da su ko da sun kibin annabawan su irin Samudawa da sauransu suna ganin cewa waɗannan ga gidajen su nan ba kowa shi kuma an halakar da su Allah ce lam tus kamin ba'dim ila qalila ba zauna a cikin su ba a bayan su sai da kadan ma'ana malamu suka damu da kiran da sai da kadan su ne matafiya masu wucewa in sun zo wucewa suna yada zango a irin waɗannan wuraren su yi kwana da kwana biyu su ci gaba da tafiyan su amma asalin mutanen garin ba su nan kuma an ga an gama halakar da su gabaki da Allah ce wa kunna nahnu alwarithin kuma mu ne muka kasance magada Allah ya halakar da su Allah ya gadi kazan su التي وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا التي ابنجيجك ليكسنتي yana halakar da alkaryuwa hatta yab'ath fi ummiha rasula har sai ya aiko da manzo a cikin manyan biranenta yatlu alaihim ayatna wannan manzo zai karanta musu ayoyin mu wama kunna muhlikil qura haka kuma mu kasance masu halakar da alkaryuwa illa wa ahliha zalimu sai dai idan mutanen ta su zamanto azzalimai saboda Allah subhanahu wa ta'ala baya halakar da mutane sai bayan ya yanke musu uzuri ga baki da Allah zai tura musu manzo ya bayyana musu ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala idan suka ki to a lokacin ne sai a halakar da su haka kuma ba inda zai Allah ya halakar da mutane an fata idan suka kasance azzalimai amma matuka suna bin Allah subhanahu wa ta'ala, matuka suna istighfari, ko da ko suna zurbi, matuka suna istighfari, Allah subhanahu wa ta'ala ba zai halaka da su ga baki dawa. Ina ba ta magana wannan. Na.
وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَقُومُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الْمُحْضَرِينَ.
نعم قالت وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Har yanzu Allah subhanahu wa ta'ala yana rajika kureshawa wanda suka ki imani saboda suna tsoron kara zuwa kashe su, ko saboda a kara a yake su, ko saboda kar su rasa wani abin duniya. Allah ce wa ma utitum, Allah ce kuma abinda aka baku min shay'i na kowane irin abu, famata'ul hayati dunya, wannan jin dadi ne kawai na rayuwar duniya, wa zinatu da kuma adunta, wa ma inda Allahi khairun, amma kuma abinda yake wurin Allah shi yafi alkhairi, wa abqa kuma shi yafi wanzuwa. Afala ta'qilun, an tibazaku hankalta ba, wannan magana ce ta hankali. Malamu suka ce kai yanzu Allah ya baka duniya, bari mu karanta ta gaba. Yace afaman wa'adnahu wa'dan hasana, Allah ce yanzu shi wanda muka yi masa alkawari wa'dan hasana ki shan alkawari, wa huwa laqihi, kuma shi ne haduwa da wannan alkawari ne, kamar matta'anahu mata'al hayati dunya, yanzu irin wannan zai zamanto kamar wanda muka jiyar da shi jin dadin rayuwar duniya, kuma huwa yawmal qiyamati lil mumdari, sannan kuma shi wannan fa a ran tashi kiyama zai zamanto daga cikin wanda za a shigar da su cikin wuta. Dan zaman daya a ce kai yanzu Allah ya baka duk abun duniya, jin dadin duniya, ka ji dadin rayuwar duniya gaba daya, sannan bayan ka mutu ka daka shiga cikin wuta, da wanda kuma Allah yayi masa alkawari na aljanna, yayi rayuwarsa a nan duniya gurgurda abinda Allah ya bashi, sannan kuma bayan mutuwansa zai je shiga cikin aljanna wanda zai rayuwa har abada. Shi kuma na farko zai bayan ya more na rayuwa dan kadan shekara 60, shekara 70, 80, ya mutu zai je kuma yayi rayuwa har abada a cikin wuta, wanne ne yake alhira cikin wannan guda biyu? Ina wata magana. Allah suka ce amma kaddara, kadan wannan wanda zai ji dadin rayuwar nan duniya ya mutu ya koma cikin wuta, wannan mummunan hali ne zai samu kanshi, ko ba ka bane? To amma mu ma kaddara a ce ba ma rayuwa, ba za ma azabtar da shi ba. Misali a ce in ya mutu shikenan, shi kuma wannan in ya rayuwa, in ya rayuwa nan bayan mutuwansa zai je shiga cikin aljanna ya ci gaba da morewa har abada, a hakan ma wani ne shi? Kun fahimci bayanina? Na farko a ce kawai shi rayuwar duniya kawai zai yi, bayan ya gama shikenan ya kare, mu ma kaddara ba azaba, shikenan babu ba wani azaba, shikenan rayuwar shi ya kare. Wannan kuma shi zai rayuwa nan, in ya gama kuma zai je ci gaba da rayuwa har abada a cikin jin daji a cikin aljanna, wani ne zai tsoron guda biyu? Na biyu kaga ya fi. To ina kuma a ce su za su yi rayuwa nan duniya, sannan kuma bayan sun mutu za su koma na cikin azaba mai dawwama? Kaga wannan ya fi mummunan hali. Saboda haka a hankalce ma kawai wannan ya isa mutum ya dauki darasi, ya san cewa ya kamata ya yi rungumi imani. Ina ba ta gani ya kamata ka sadaukar da rayuwa wanda yake na abada, saboda wannan rayuwa wanda gajiren rayuwa ne. Komin da wanka a duniya da za ka more bai wuce shekara 80 ba, duk wanda ya haura a kan shekara 80 to shi ma wahala yake a duniya, ba jin daɗi yake kuma ba. Kuma bi wannan ko? Ko da yana raye to rayuwar wahala yake, a lokacin da za a ga masa ba za ka ci nama ba, ba za ka ci kifi ba, ba za ka sha madara ba, ba za ka ci wani ba. Me za ka ci? Ka kuma cin ganye, ka kuma kamar dabbobi kenan, ka ci ganye wannan, ka ci wannan. Haka nan rayuwar ka gaba gida sai an tsara maka. To me amfani da wannan rayuwa? Saboda haka
shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa afala ta'kilun, ma za ku dauki hankali, ba ku yi hankali ba. Na'am, sai lati ne
wa yauma yunadi fa yaqulu ayna shuraka alladhina kuntum tad'un. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا له ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين.
نعم قال لك ويوم يناديهم وما أرانا دا الله زي كراسو فيقول يا الله يكيمسو أين شركائي الذين كنتم تزعمون. إنا أبو كان تاريا ناوا ولا نفوك كاسن تيكون أرياوا kuna riyawa azuka kan ku cewa ina da abokanan tarayya ba, to yau ina suke su zo mana su cece ku su taimake ku a wannan halin da kuke ciki. qala alladhina haqqa alaihimul qawl, a lokacin alladhina haqqa alaihimul qawl, wadanda magana azaba ta tabbata akan su, za su ce rabbana ubangijinmu haula'i alladhina aghwayna, wadannan da muka batar da su, aghwaynahum kama gawayna, mu mun batar da su ne kamar da mu ma muka bata. Tabarra'na ilayka, saboda a yau ba ruwanmu da su sai kai. Ma kanu iyyana ya'budun, ai ba mu ne suka kasance suke bautawa ba. Wani suka ce shugabanni ne za su yi wannan magana, ina ba ta magana za su barranta daga mabiyansu, za su ce mu mun batar da su saboda dama mu ma batattu ne, saboda mun batar da su ne kamar da mu ma muka bata. Saboda yau ba ruwanmu da su, kowa ya ta kanshi nafsi ne a wani ranar, sai tabarra'na ilayka, ba ruwanmu da su sai kai. Ma kanu iyyana ya mu ba ma mu suke bautawa. Kuma Allah subhanahu wataala istabara alladhina tudi'u min alladhina tattaba'u, wannan shine wanda aka bi su za su barranta daga wanda suka bi su, to sai saboda za su ba ruwansu. Wakila du'u shuraka'akum, sai Allah sai a sake ce musu ud'u shuraka'akum, ku kira abokan tarayyanku. Fada'ahum, mana ku kira abubuwan da kuke shirka da su. Fada'ahum, sai su kira su. Allati falam yastajibu lahum, sai ba za su amsa musu ba. Wa ra'ul adab, a lokacin kuma za su ga azaba. To idan suka ga azaba, sai su dinga nadama a zukatansu, suna cewa law annahum kanu yahtadun, ina ma sai su sun kasance shiryayyu a nan duniya. A lokacin za su gan cewa duk waɗanda suke ta kira, masu kiran gumaka, masu kiran waliye, masu kiran aljannu, masu kiran ko ma menene mutane suke kira bayan Allah subhanahu wa ta'ala, suna ganin waɗannan haula shufa'una inda rabbina, fa a ranar za su gan cewa ba mai iya ceto, za su yi musu komai, ba za su amfana da su da komai ba. Allah ya ce ku je ku kira su, masu zo su amfana da ku, zo su kubutar da ku daga wannan halin da kuke ciki, bai zai yi ba. Suna kiran su, su ma suna baranta da gare su, ba ruwan da ku. Ina fata mun gani. Sheza cikin suratul ankabut, mai yadda annabi Ibrahim yace yace wa yawmal qiyamati yal'anu ba'dukum ba'da, ko ba ka wane sashin ku za su tsine ma sashi, haka za su yi. Mabiyan suna tsine ma shugabannin, shugabannin ma suna tsine ma mabiyan, to me amfani da wannan? Ina fata mun gani. Sannan kuma ga nadama, Allah ce ويوم يناديهم فيقول أرانا كما دعا الله ذي كراسو فيقول تعالى يشمسو ماذا أجبتم المرسل وني أنسى نيبوك با منزني دا منزني سوك زو سوك كراكو زو أغا الله سبحانه وتعالى دا ميبوك أنسى مسو التي فعميت عليهم الأنباء yawma idin a wannan rana yawma idin am yasalihul amba duk wani labar duk wani abin da zasu iya fada zai bace musu mana duk wani uzuri da zasu iya bada zai bace musu ba za su samu wani abin fada ba fa hum la yatasaalun saraka su ba za su tambayi juna ba ina ba ta mun gani malam suka ce ana Allah subhanahu wataala yana kamar yana tabbatar mana ne da tambaya da za ya cikin kabari irin sai za ka ci a filin lahira ina ba ta mun gani saboda tambayan farko da yake ce musu aina shuraka ayyul ladina kuntum aina shuraka ayyul ladina kuntum tad'una wannan tambaya ne akan tauhidi ko ba haka bane sannan kuma da yake ce musu maza ajabtumul mursalin wannan tambaya ne akan annabawa sai mun so kaman tambayar da za mu mutu ne a cikin kabarin sa za ka za ka tambaye sa menene man rabbuka ko baka wani kuma a saki tambaye shi man nabiyuka ko baka shine irin wannan tambayar da za saki masa a ran ta tuntema kuma mutanen ba za su samu amsa da za su bada ba to ya lete fa amma man taba wannan hali kafin ke nan shi kuma mu'mine fa lete fa amma man taba amma duk wanda ya tuba wa amana kuma yayi imani wa amila salihan mai aiki nagari fa fa'ata an yakuna min al-muslimin ana fata zai kasance daga cikin masu rabo a ranar tashi kiyama Allah ya sanya mu cikin sanadi
wa rabbuka ya'luku ma yasha'u wa yaqdir ma kana lahum khiyaran subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun وربك يعلم ما تجن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون
نعم التي وربك يخلق ما يشاء ويختار التي كما أبنجنك shine mai halitta kowane abu yana halittar abin da ya ga dama wa yaktar kuma shine yake zaban abin da ya ga dama ay yaktar ma ya shashi ina ba dan gani Allah yana halitta abin da yana halitta abin da ya ga dama kuma yana zabar wanda ya ga dama ya bashi falalarsa alati ma kana lahumul khiyar ba su ne suke da zabi ba ba su ne za su zaba ma Allah waye zai ba annabawa suski me dan me zaba nan muhammad annabi annabta me zaba zabi wani daga tsayi ba ko zabi wani daga wani gari ba wannan zabi ba nasu bane zabi na Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala shi ke halitta abin da ya ga dama kuma ya zabi wanda ya ga dama lamun yana hannun Allah subhanahu wataala su ba su da wani zabi Allah ce subhanallah sarki ya tabbata ga Allah wataala amma shirkun kuma ya daukaka gaban abin da suke shirka da shi saboda haka Allah subhanahu wataala shi ke yin kome kome na hannun shi ba wanda ya isa ya tambaye shi me yasa yayi Allah ce wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu sudurhum Allah ce kuma ubangije ka ya san abinda zukatan su ke toyewa wa ma yu'linun haka kuma ya san abinda suke bayyanawa wa huwa Allah shine Allah subhanahu wataala la ilaha illa hu babu abun bauta da gaske sai shi lahul hamdu fil ula wal akhirah shine yake da godiya shine yake da yabo a cikin duniya da kuma a cikin lahira Allah shine abun godiya a nan duniya shine abun godiya a lahira walahul hukmu kuma shine yake da hukunci cikakken hukunci wa ilayhi turja'un kuma zuwa gare shi za a komar da su kowa za a komar da shi zuwa ga Allah subhanahu wataala saboda Allah shine abun godiya a nan duniya da lahira ya kamata mutum ya gode wa Allah ko bai gode wa Allah ba Allah abun godiya ne ina ba ta mu gane to amma ya kamata mutum ya gode wa Allah kada zamanto mai butulci idan mutum ya butulci to abin da zai biyo bayan sa shine halakar sa kamar mun karanta a baya kuma an halaka na min karyati batirat ma'ishataha saboda haka inda mutum ya Allah ya yi maka nema ka zo baka gode wa Allah ba kai butulci to Allah subhanahu wataala zai sa ka karanta wannan nema daga baya ina ba dan abin da zai biyo baya shine halaka saboda haka dole mutum ya dinga gode wa Allah a bisa ga duk abin da Allah subhanahu wataala ya yi masa dan mutum da oi yayi to yayi to shi kenan sai mun kana abin makaranta daidai alimin muladan sa nan mun kai kuskura liya mana usmana kallahu bi hamdik shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai mai tambaya da akwai tambaya kuma an tabbata gura mun da tawaka sanan Allah ya tabbata. Assalamu alaikum.